Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da 25 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mota biyo ya Afrik akan mita 102.5 a zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsi na talata 12 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku wani sashi na zaman tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan kalubalen tsaro da muryar Amurka ta shirya a Abuja. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana aiki tukuru wurin samar da ruwan sha mai tsafta a jihohin kasar. Bayan haka kuma Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger sai kuma sakonnin da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hanzi. Wani bangare na jihohin Amurka da dama suna fuskantar matsanancin sanyi da ya zo a tsakiyar kaka da ake ji kamar ana tsakiyar hunturu. Ana kyauta da san za a fuskanci yanayin sanyi na tarihi a mu a cikin ƙauyuka da birane daga tsaunukan Rocky Mountains a faɗin filaye masu tudu da kwari da ke gabar gabashin Amurka. A garin Chicago an samu zubar dusar kankara sentimita 15 a jiya Litinin da yamma da ya janyo soke kusan tashin jirage 900 a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Ohare. Santsin hanyoyin tashi da saukar ya janyo jiragen kamfanin American Airlines suka kasa tashi. An yi hasashen za a samu zubar dusar kankara a jihohin Indiana, Michigan da kuma Vermont, tare da kuma wasu sauran jihohi da ake tsammanin dusar kankarar za ta sauka. Yanzu haka ana ta samun ra'ayoyi mabambanta a jamhuriyar Kamaru bayan da shugaba Paul Biya ya ce za a yi zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu a watan Fabrairu, watanni 18 kafin lokacin da aka tsara, yayin da 'yan adawa ke jayayyar cewa babu tsaro a wurare da dama da zai sa a kasa gudanar da zaben. Gwamnati da ya ta ce tuni sojoji suka maido da zaman lafiya a mafi yawan yankunan da ake rikicin. Shugaba Biya ya saka ranar 9 ga watan Fabrairu 2020 a matsayin ranar zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu. 'Yar majalisar dattawa Emilia Nkezu ta jam'iyyar 'yan adawa ta Social Democratic Party Front ta ce dama sun yi tsammanin matakin na shugaba Biya bayan da gwamnati ta gudanar da taron sulhu na ƙasa a watan da ya gabata don tattauna rikicin yankin masu magana da Turancin Ingilishi da suke arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma, wanda kungiyoyin 'yan bindiga suke yaƙi don su balle daga ɓangaren Kamarun masu magana da harshen Faransanci masu rinjaye. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Turkiya ta mayar da wasu 'yan kasashen Amurka da Denmark gida waɗanda suka yi yaƙi a ƙarƙashin ƙungiyar IS a wani ɓangare na shirin don mayar da masu ikirarin jihadi 'yan ƙasashen waje da aka kama a Turkiya. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Turkiya Ismaila Katakli bai bayyana mayakan guda biyu da aka mayar jiya Litinin ba, amma ya ce za su mayar da wasu 'yan ƙasar Jamus a nan gaba. Ismail ya kara da cewa ƙasarsa za ta mayar da wasu 'yan ƙasar Jamus 9, 'yan ƙasar Faransa 11 da kuma wasu 'yan ƙasar Ireland 2. Wannan mataki yana zuwa ne makonni kaɗan bayan da ministan cikin gida ya ce Turkiya ba wai otal ɗin mayakan ƙungiyar IS ba ce. Ƙasar Turkiya ta cece ƙasashen yamma da ƙin karɓar 'yan ƙasarsu wanda suka shiga ƙungiyar IS da suka yi yaƙi don kafa daularsu a ɓangarorin Iraki da Siriya. Hukumomin Ankara ba su fayyace waɗanne ƙasashe mayakan za a mayar da su ba. Kafafen yaɗa labaran Turkiya sun rawaito cewa a maida wani ɗan ƙasar Amurka ƙasar Girka kuma hukumomin Girka ɗin sun ƙi karɓarsa. A wani mataki na ba sabon ba, ƙasar Gambiya da ke yammacin Afirka jiya Litinin ta shigar da ƙara kan ƙasar Myanmar, tana zarginta da aikata kisan kare dangi akan musulmi 'yan ƙabilar Rohingya. wanda ya tilasta wa dubban ruwa cirewa daga kasar su da take nahiyar Asiya. Kasar Gambia da ta samu cikakken goyon bayan kungiyar kasashen musulmi ta OIC ta shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICJ da take karkashin Majalisar Dinkin Duniya wadda take sauraron takaddama tsakanin kasashe. Gambia da kungiyar kasashen musulmi suna da kwarin gwiwa kan wannan kara don su samu hukunci daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ wadda ita ce kotu mafi girma ta kasashen duniya cewa Myanmar ta aikata laifin kisan kare dangi akan yan kabilar Rohingya. A cewa Paul Reichler, lauyan da ke zaune a Washington DC wanda yake jagorantar tawagar lauyoyin Gambia, sai dai wannan hukunci zai iya daukan shekaru kafin a yanke shi.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gidan rediyon muryar Amurka ya shirya tare da gudanar da wani zaman tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin gano hanyoyin magance kalubalen tsaro a Najeriya. Taron tattaunawar wanda aka gudanar a Abuja ya yi duba ne akan matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar, kama daga kai hare-hare da satar jama'a domin karɓar kuɗin fansa da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin yadda ta wakana a taron.
Idan matsaloli sun faru wanda suka shafi wani particular mutum, kamata a yi a sanar da shi, ba sai an haɗa shi a wani gu a nuna cewa ga raunin abun ba. To a takaice dai abin da yake akwai, alhamdulillahi yau Allah ya bamu wata dama wacce yake za mu kafa harsashin jaran Najeriya ta fannin tsaro da tattalin arziki da zamantakewa. Abin da yake so in jawo hankalin hukuma a yanzu shine ko ma wani irin tsari na mulki muke bi, mu dawo da kyakkyawan ayyuka na masu unguwanni. Duk ƙasar nan ba inda ba mai unguwa ko a wani ɓangare na Najeriya, gabas da yamma da kudu da arewa, in ma akwai a sama da ƙasa duk akwai. Idan aka dawo da tsari irin na masu unguwanni, wanda duk mai unguwa ya san adadin gidajen da suke unguwarsa, ya san masu gida. Duk lokacin da aka haihuwa ya sani, duk lokacin da aka mutu ya sani, duk baƙo zai shigo ya sani, duk sanda zai tafi ko ya tafi ya sani. To da kan aka zo da wannan tsari a wannan lokaci na Muhammadu Buhari, wanda yake gara ya fara da kansa, na gidi suka ce ya ƙare a kansa, to shi ya hango tsallake da in ka kula da nerori daloli sa kula da kansu. Kamar ina Ingila ake cewa, if you take care of the pennies, the shillings will take care of themselves. Ka kula da talakawa, in masu unguwanni aka tsara musu za su yi aikin unguwanci, a buɗe musu ofisoshi ingantattu, a ba su ma'aikata ƙwararru da za su riƙe kwamfutoci kamar guda biyu zuwa uku, su rika documenting din duk abin da ke shiga da fita da abin da kawo da komowa, a hada su da jami'an tsaro kamar yan sanda wannan ku sani. A da aƙalla guda biyu a kullun, da na safe da na rana zuwa dare, da duba gari, masu kula da tsaftar gari cikin gida da unguwanni, duk a ɗauki nauyin su. Duk abin da ya faru suna da document. In an haihu gashi an rubuta, idan an mutu gashi an rubuta, in wani abu ya faru ga abin shi an rubuta. Kagan aka yi wannan hatta kirga da ake da ake kira census kidaya, to duk biliyoyin da ake kashewa an daukewa gwamnati wannan nauyi, ga kidaya an yi kowace unguwa ga adadin mutanen unguwarta. Magana ce ko ina a zo a yi printing out a tabbatar ga adadin yawansu, a yi collating a tara a tabbatar, duk wani ɓangare yake ganin ba haka ba ne zo yi bincika da kansa, sannan a biya su albashin da yake aƙalla bai gaza da chairman na local government ba. Duk wani nauyi na sanar larura wanda ba zai ce ya dogara sai an sayar da gida a baje al'ada ba. Wannan duk wani lungun ma ba zai shi ba. Saboda ba masu kudin sai barayi. Su kuma sun goma ce wani guna su buya. Ba cikin jama'a ba. Saboda haka muke ganin akai wannan matakin farko kenan. Sannan kamar inda nake dada nanatawa aka samu munan tarihi a cikin haka jami'an tsaro aka fara samun canji yanzu. To ayi masa kaigaran bawon na gaba daya. Duk a zage kowa da kowa a tabbatar irin bargurbin da aka tsarma da a cikin su and fishing nasu out. A sanya za a yi da su. Kuma a ci gaba da tunanin irin mutanen kirki za a dauka a tsarma da nada a samu kyakkyawan training da kyakkyawan tarbiya.
To Allah ya kyauta. Ministan albarkatun ruwan Najeriya Suleiman Adamu ya ce gwamnatin tarayya tana aiki tukuru domin samar da ruwan sha mai tsafta a jihohin kasar. Ministan ya bayyana matakan da gwamnatin ke dauka ne a cikin wata hira da ya da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri. Yayin da yake halartar babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York da ke nan Amurka ga da hirar tasu.
Mun fito da wasu abubuwa da ya kamar wannan tsaya ko wani tsari da muka fito da shi a shekara ta 2016 wato P-Wash. P-Wash nan muna so mu inganta mu taimaka musu jihohin wajen inganta ruwan sha a karkara. Saboda haka muka ce to ga tsari mun zo da shi. In gwamnatin tarayya misali za mu ce za mu maka abin nan rijiyar burtsatsai guda 50 to amma kai ma sai ka yadda za ka yi 50. So muna wannan tsari ne don mu ƙara sa su zama su ɗauki abin da muhimmanci. Bayan wannan da shekara biyu da suka wuce wato a tsarin kasafin kuɗi biyu da suka wuce mun fito da sabon layi na taimakawa jihohi akan harkar ruwan sha na birane. Saboda haka duk shekara mun yi kudirin za mu sa kamar biliyan 3 duk jiha da take da babban tai tsarin ba da ruwan sha a manyan garuruwa misali a Kaduna. To gwamnatin tarayya za ta iya ba ta tallafi na kamar kashi 30 cikin 100 na abin da za ta kashe. Idan misali za su kashe miliyan 300 ne akan harkar ruwa in sun cike wasu ka'idoji da gwamnatin tarayya ta gamsu da su to za mu iya cewa okay gwamnati ta za ta ba ku gudunmawa miliyan 100 a ciki.
To da ƙarshe batun akwai wani bincike ko kuma abubuwa da suka taso a sansanoni ƴan gudun hijira da ke cikin gida a Najeriya an samu matsalar rashin ruwa da kuma rashin tsafta. Ba sani ba ko wannan labari ya kai gare ku ya kuma ya kai gare ku ba wani irin matakan kuke dauka.
To ai mu tun mun san da wannan kuma tun alitun shekara ta 2016 kasafin kudin 2016 muna da tsari duk shekara muna zuwa sansanin inda wannan gudun hijira suke wato IDPs muna da tsari na musamman nasu da ake musu wuraren ruwan sha da kuma wajen tsafta kamar bandakuna da sauransu. Muna da wannan tsari a bara dai kafin na san cewa har zuwa bara mun yi wajen abubuwa wato wajen abin rijiyoyin ba da ruwan sha fiye da 70 wani abu a wannan abin a cikin Najeriya gaba daya. Kuma duk shekara muna sa wannan program ne kuma bana ma Allah ya da zani duk shekara tun
daga idan kun yi kuna bibiya ku ga yanda aikin ke tafiya bayan kun riga kun yi aiki.
To ai ba aikin mu bane abinda alaga ta mallam abinda namu mu yi abinda muke yanzu mun yi muna kiran su waɗanda abin su za su ci gajiyar shi mu shirya musu dan committee yanda za su kula da shi. Gwamnati tana Abuja ina gwamnatin tarayya za ta tafi kuma ƙauyuka ita ce za ta je tana duba pompo tana gyaran shi ai ba zai yi ba. Amma kullum muna nuna masu amfani da ruwan nan ce to mun turo dan kwangila ya muku aiki dan kwangila nan tafiya zai gwamnatin tarayya wanda ma ya sa hannu a takardar dan kwangila ya zo ba kusan shi ba bai ma taba zuwa inda kuke ba minista ne a rubuce a takardar na san garuruwan da za a gari kaza 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 kuma ba wai kawai mu muke zama mu zaba ba muna aiki da jihohin ne mu ce su ba mu kauyuka ko camp sansanin da yafi bukata su suke ba mu sunayen sai mu je mu yi musu aikin in mun yi kuma sai mu ba wannan committee ɗin mu ce to gashi nan ku za ku kula da kayan ku da sauransu.
Ministan albarkatun ruwan Najeriya Suleiman Adamu kenan a zantawarsa da Baba Yakubu Makeri. To za mu kawo muku shirin a dawo lafiya amma kamin nan bari mu shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka Umar Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata, Alhaji Yawale ya bayyana mana takaicinsa akan yadda masu amfani da ababen hawa ba su mutunta dokokin hanya, har ma sukan yi kalamai marasa daɗi ga mahukunta a duk lokacin da suka yi yunkurin aiwatar da dokokin kasar, musamman ma na jan kunni ga waɗanda suka take dokokin. Mai duka Yawale ya kai inda yake cewa hatsarin ababen hawa na halaka rayuka fiye da ayyukan Boko Haram a jamhuriyar Nijar. Wakilin Musulmin Muni Barma ya masa tambaya ta gaba kamar haka.
A zukara kwatanta cewar akwai ka'idodi waɗanda ya kamata ko kuma hukunci da ya kamata a yi. Can baya an saba ɗaukar mataki akan dukkan kamfanin da aka lura cewa motocinsa na yawan kashe mutane akan hanya. Meye ne dalilin da yasa a yanzu aka fasa ɗaukar irin wannan mataki?
Mu abinda ana ma'amala irin jinjisina mu ja hankalin al'umma, mu ja hankalin gwamnati bisa ga abubuwan da mun gani wanda bai kamata muna gyara. Bin doka da danganta da aiki da ita. Akwai 'yan sa'i da waɗanda su ministan sufuri suna dokoki ne su ce ga wadda kamata su waye kuma su yi aiki da su sa ido gare ta wanda aka samu da garden legislation chief suna police da gendarmerie da anka ba amana da bisa hanya jami'an tsaro su anka ba amana suna gagadin wannan dokar su gani ana aiki da ita ko ba aiki da ita. Bayan su da aka ga wannan abu da ya akwai sakaci gare shi ita ministan sufuri sai ta kawo wani committee wanda ya kamata da ita da ma'aikatanta da ma'aikatan minista din da gendarmerie da police lokaci suna zuwa bisa hanya su yi tsaye suna tsare motoci can da kuma doka ta ba su irin wannan yanzu an kafar wannan abun ba mu san me yasa su ɗan kamfanin na sun kafuka sun ga kamar alƙunta su kuma nana amma da da ake wannan abu wallahi ban ga hasalin motoci amma da kuma sai an ka doka an ka hana duk wata mota dan dai abu shi ƙara rigiya duk wata mota sufuri wanda za ta doka al'umma an hana ta ta yi gudu bayan 12 na dare. Dokoki ne wannan an kasa saboda an gan mai yawan hatsarin da ake yi wanda cike shi mutane cikin dare ne ake su za a ga mutum ya samu matsala da mota ta cikin kwana bai zo ya shaida ba wani ya zo da gudu shiga ya iska mota cikin kwana shige ta za kuma in ka gani da dare babu haske babu wuta akan hanya kuma akwai gani yana rigiya shi yasa an ka hana su in sha biyu ta yi da minti goma ko da minti biyar ka zo ga jami'an tsaro sun gani ya kamata su tsaya ka kamata ka fice wa.
Ya ya kamata fasinjoji su yi a duk lokacin da suka lura cewar direban da ke dauke da su yana ganganci?
To su yauni yana suna biskan saboda su dukan kansu wanda a cikin motoci suna nasu tasu gudunmuwa da ya kamata su kawo idan sun ga direba yana ganganci ya kamata su ja hankali ne ko su yi waya na saboda yanzu an kawo wani kamfani da aka ce ma Alizar Azadin Jan Lafiya ta Rucciyar wanda an kasa duk ƙarshen Afirka su kawata saboda yawan wannan kamfani da an kawo shi zai kula da wayar al'umma kai da cikin ƙasa da hukumta direbobi lala da kamfanoni wanda ba su bin doka wannan kamfani da an kawo Alizar yanar nan ya fara aiki a asa da tabbin shi ya kusan ɗan watanni kaɗan da sun ka sasu abin insha Allah in suka fara aiki za ga canji ne wasu
kana nufin kamar fasinjoji suna da damar su kai korafi ko su kai koke gaban ita wannan hukuma ta
wannan hukuma ma tana da cikin program ɗinta akwai abu irin wanda lin yiberta da an kai wanda ta lamba waya da an kawo lokacin lin yiberta na bisa shari'a ita ma za ta kafa irin wannan layi wanda idan mutum ya ga wani gwamnati da ake yi ya dauki lambar mota ya aika musu su kuma su dauki masu dauki masu dauki su dauki matakai bisa kamfani ko bisa da dabbobi kuma za su shiga zuwa gaba za su shaida musu za su biya kuɗi kamar kowa su shiga mota sufuri su zamana su yi kallon dirowi irin aikin da suke yi an ba su wannan dama su shiga su dukan kansu. Kunda an kace mutane su wadi wani ba su wadi su ma zuwa gaba za su shiga dukkan kansu su biya kuɗi su shiga mutum mota su zauna sannan don su yi control din dabbobi kaga in an ka fara irin wannan abu za ka canji
ya kake ganin shin hanyoyin zirga-zirga a nan Niger waɗanda ake da su tsakanin biranen ƙasar nan sun dace da tsarin jigila ko kuma tsarin sufuri na yau
to daga wannan tambaya ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu sai a kasance da mu a madadin bakon namu mai duka Umaru Alhaji Yawale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Niger da wakilin mu a Yamai Solomon Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma kirin ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
yanzu kuma ga sharhin jaridu daga kasar jamhuriyar Niger.
Zan fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Phénomène wacce ta ruwaito cewa ƴan bindiga sun fara kai farmaki wa kamfanonin kafa injinan samar da wutar lantarki da na gyaran na'urorin wayar sadarwa a yankin Tilaberi. Kamar yadda a shekaran jiya Lahadi wasu 'yan takife suka arce da motar kamfanin Bacorex da ke gudanar da irin waɗannan ayyuka a ƙauyen Daikuku da ke gundumar Bani Bangu. Jaridar ta ce wannan na faruwa ne kwanaki kaɗan bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wani farmakin da ya yi sanadiyar mutuwar kwarar hula guda a Ayoro. Jaridar Nia Info na cewa shugaban rikon kwaryar jam'iyyar Model Lumana Noma Umaru ya aike wa kusoshin kawancen FRDDR na 'yan adawa wata wasiƙa wacce a cikinta ya nuna rashin yarda da yadda Amadu Jibo Max ke kiran kansa muƙaddashin jagoran 'yan adawa. Jaridar ta ce wannan mataki na iya katsewa 'yan hamayya hanzari a yunkurin da suka sa gaba a bisa la'akari da takardar korafe-korafen da FRDDR ta aike wa Prime Minister Birjira Fini akan buƙatar ganin hannuwan shugaba Isuhu Muhammadu a ayyukan kwamitin da aka ɗora wa alhakin nemo mafita a ƙiƙakar siyasar da ake fuskanta. Jaridar Niger Times ta rawaito cewa 'yan Niger sun fara nuna damuwa a dangane da halin ƙila wakalar da ake ciki game da ayyukan ginin tashar jirgin ruwan Doso wato POSEC din nan da gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi ikirarin samarwa a shekarun baya lokaci guda da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga Kwatano zuwa Doso da Yamai da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci. Jaridar ta ce dukkan wani yunkurin sarakunan gargajiya da na al'ummar Doso don ganar da hukumomi mahimmancin wannan tasha ya citira kodayake wasu na cewa wannan tseko na da nasaba da rikicin da ke tattare da kwangilar nan ta shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa. Mun rufe da jaridar L'Actualité wacce ta bayyana cewa farashin ababen masarufi ya yi tashin goron zabo a ɗaukacin kasuwannin Niger sakamakon gardamar da damanar bana ta zo da ita yayin da wasu 'yan kasuwa ke fakewa da matakin rufe iyakokin Najeriya don tsawwala farashi. Jaridar ta ce a yau buhun shinkafa da na hatsi da na alkama da buhun albasa da doya da man girki da madara ba sa tabuwa a wajen masu karamin karfi. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Sule Umuni Barma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum VOA mai magana Alraf, kana gaskiya babban auditor general na kungiyar wayar talaka na Najeriya. Ana ce al'ummar musulmi murnar bukukuwan maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta fatan Allah ya ba mu albarkacinsa, Allah ya sa annabi rahama ya karɓe mu, ta fatan za a ita maulidi a ko'ina lafiya, a gama lafiya, kuma da fatan shugabanninmu malamai za su ci gaba da yi mana addu'o'i. Allah zai wa garinmu lafiya, Allah zai wa yaharmu lafiya, Allah ya zai wa ƙasarmu lafiya, Allah zai wa duniyar musulmi duka lafiya. Na gode sashen Hausa na muryar Amurka.
Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatasku daga tsohuwar kasuwa garin Fatasku. A yau ne sai mu fara da godiya da yabo da jinjina a gwamnatinmu ta jihar Yobe a bisa shugabancin Alhaji Maimuna Bori da mataimakin Alhaji Idi Baddo Gurana, a bisa aiko saikula kowane lokacin gwamnan da aka yi na tsara fara biyan sabon albashi mafi karanci na 30,000 a wannan wata na Nobamba. Al'ummar jihar Yobe ma'aikata za su fara kwasar renon wannan mulki na ƙarin albashi da aka musu, da fatan Allah ya sa albarka a ciki. Don haka nake kira da kuma jajjankalin ƴan uwana addu'a ce kawai tsakanin mu da wayannan shugabanni namu.
Assalamu alaikum muryar Amurka, magana ya ce tana mai hula. Iran da mai martaba sarki kan yi game da iyaye ne da sakaci game da kula da yara. Gaskiya ne iyaye ne masu kula, amma gaskiya laifin wanda suke ɗauka yaran ma suna da babban laifi. Fatan dai za a gyara halayen daga yi sufi na mai hula kawai kwamfali za ta yaba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malam Madorin jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na yi kira ga shugaban ƙasa jinan nan Muhammadu Buhari, idan matakin da yake bi wajen gudanar da mulkin Najeriya, to mu 'yan Najeriya mun gamsu da shi. Domin jinan Muhammadu Buhari bai zo Najeriya a matsayin shugaban ƙasa don ya faci dukiyar al'ummar ƙasa ba. Jinan Muhammadu Buhari gyara izo yi a kan irin ɓannar da shugabannin baya suka yi.
Tawarilla lokaci yayi kuma da baban lai zai dawo, amma da labarai a takaice.
Wani bangare na jihohin Amurka da dama suna fuskantar matsanancin sanyi da ya zo a tsakiyar kaka da ake ji kamar ana tsakiyar hunturu. Ana kyautata zaton za a fuskanci yanayin sanyi na tarihi a mu a cikin ƙauyuka da birane daga tsaunukan Rocky Mountains a faɗin filaye masu tudu da kwari da ke gabar gabashin Amurka. Yanzu haka ana ta samun ra'ayoyi mabambanta a jamhuriyar Kamaru, bayan da shugaba Paul Biya ya ce za a yi zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu a watan Fabrairu, watanni 18 kafin lokacin da aka tsara. Yayin da 'yan adawa ke jayayyar cewa babu tsaro a wurare da dama da zai sa a kasa gudanar da zaben, gwamnati dai ta ce tuni sojoji suka maido da zaman lafiya a mafi yawan yankunan da ake rikici. Ƙasar Turkiya ta mayar da wasu 'yan ƙasashen Amurka da Denmark gida waɗanda suka yi yaƙi a ƙarƙashin ƙungiyar IS a wani ɓangare na shiri don mayar da masu iƙirarin jihadi 'yan ƙasashen waje da aka kama a Turkiya gida. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Turkiya Ismail Katakli bai bayyana mayakan guda biyu da aka mayar jiya Litinin ba, amma ya ce za su mayar da wasu 'yan ƙasar Jamus a nan gaba.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da kuma sauran shirye-shirye. Yanzu kuma madadin kowa da kowa sashi Hausa na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da wanda ya shirya kuma ba da umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar John Ellison, Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama, ma'assalamu.